بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى ليس رحد وما أمن يمسينا لتنم بير قوة رمضان هجر المنزل صلى الله عليه وسلم بمؤداد الدليل هو بدا 30 دا أكو وان دي 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 دا 24 ga watan bakwai shekara ta 2012. Ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma. A yau za mu tashi insha Allah aya ta 168 zuwa ta 70. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما
Allah subhanahu wa ta'ala yana kira anan zuwa ga mutane baki daya, kuma wannan shine kira na biyu irinsa a cikin wannan sura. Sunan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya ku wadanda suka ko ya ku mutane, a asalin annas kalmar daga al-unas ne, amma aka yi takhfifin aka cire hamza sai zama annas, wato ana nufin banu adam. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su kulu mimma fil ardi, ku ci daga abin da ke cikin ƙasa, halalan tayyiban, a halin kasancewarsa halal kuma mai tsarki. Nan malamai sun yi magana akan shin tayyiban ta'kidi ne, ƙarfafawa ne ga halalan, sai zama kowanne ma'anarsa daban, ai ma'anarsu ɗaya, ko ku kowanne abu ma'anarsa daban. In aka ce halalan abin da yake halal, tayyiban mai tsarki, shi ma akan fassara shi da cewa halal ake nufi. In ana nufin halal to ta'kidi ne, in kuma ba ana ba halal ake nufi ba, ana bambanta tsakanin ma yakunu halalan fi zatihi, akwai kuma abin da yake yakunu halalan fi wasfihi. To sai ya zama cewa an bambance wannan tayyiban, ana nufin abin da yake fi zatihi, ainihin asalinsa abu ne mai tsarki wanda Allah maɗauki ya halatta, halalan kuma min haithu al-kasb, ta yadda Allah maɗauki ya wajabta ko kuma ya bada hukunci a kansa menene. Ma'ana dai za mu zo mu ji kamar yadda malamin shi ma ya yi ƙoƙarin bayyana mana wannan. Halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaitan, kada ku bi hanyoyin shaitan. Khutuwat ana nufin turuq, amma a larabce ana faɗar wannan ana nufin ayyuka, ma'ana kar ku bi ayyuka irin na shaitan. Innahu, lalle shi shaitan, lakum, a gare ku aduwwun mubin, mai bayyananniyar adawa ne. Innama ya'murukum, shi kawai abinda ke umarta ku da shi shine ya umarce ku bisu'i, da mummunan abu, wal fahsha, da aikata al fahsha, wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun, kuma yana umarta ku ku faɗi abinda ba ku sani ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu zo mu ji maganganun da malami ya kawo mana na ma'anar waɗannan kalmomi. Sannan sai wa idza qila lahum, in aka ce da su ittabi'u ma anzalallah, ku bi abinda Allah ya saukar. Qalu, sai su ce bal a'a nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, mu za mu bi abinda muka samu ubanninmu ne a kai. Ma'ana abinda muka samu ana yi iyaye da kakanni shi ne abinda za mu bi, ba wani abu daban ba. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, shin za su bi iyayen nan nasu ko da iyayen nan nasu ba sa hankaltar komai, ba su san komai ba, kuma ba shiryayyu ba ne su? In ya zama iyaye ba su zama akan shiriya ba, ba dalilin da za a ce sai a bi su akan shiryarsu, ai akan wato abin da suke kai. Wajibi abinda mutum zai bi shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. Wannan aya nassi ce akan cewa ashe abin zargi ne mutum ya zama yana biyayya, makauniyar biyayya kawai ga abinda ya samu ana yi iyaye da kakanni. Domin nan kun ga ai an ce ne wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, in aka ce da su ku bi abinda Allah ya saukar, to maimakon su ce sami'na wa ata'na, sai su kawo nasu ra'ayin su ce a'a su dai gaskiya abinda suka samu ana yi iyaye da kakanni din nan, to shine abinda ba za su bar shi ba, shi za su yi tayi. To malam As-Sa'di yake cewa hadha khitabun lin-nasi kullihim, wannan magana Allah ya yi ta ne ga mutane baki ɗayan su, mu'minihim wa kafirihim, mu'mine da kafirai. Nan akwai wata matsala da malamai suke tattaunawa a babin fiqh da usulul fiqh, shin ko a babin usulul fiqh bi wasfin adaq kafirai waɗanda ba musulmi ba, shin su mukhatabuna ne bi furu'i shari'ati ko ghairu mukhatabin? Me ma'anar mukhatabun? Ma'ana umarnin da Allah yake ce mana mu yi kaza mu bar kaza na daga abubuwan da ba akan tauhidi ba. Akan tauhidi dama ittifaqan ana kiran su su zo su karbi tauhidi su bauta wa Allah shi kadai. Abin da ya shafi sallah da azumi da zakka da aikin haji da sauran abubuwa ne da kullun na fiqhu, idan Allah ya ce ayi abu kaza, shin kafirai za su shiga ciki ko ko iya musulmi ake faɗa? Mun gane abu? Yawwa, malami sun saba anan. Shin kafirai za su shiga cikin kiran da Allah ya yi cewa a ci halal kada a ci haram, ko ko ba za su shiga ciki ba? To malamai suka duba wannan umarnin, kasancewa Allah ya ce ya ayyuhan nas, ya ku mutane, kuma sai aka kawo umarni, sai suka ce a hakikanin gaskiya wannan khitabi ne ga muminai da kafirai baki daya, kuma an umarce su su yi kaza su bar kaza, ashe ya nuna kafirai su ma mukhatabuna bi furu'i shari'ati idafatan ila mukhatabatihim bi usuliha. Duk da wato ƙari akan cewa an umarce su ko ana magana da su duk nassoshin da suke magana akan tauhidi, to nassoshi da suke magana akan ayyukan yau da kullum na halal da haram su ma suna ciki. A wannan akwai maganganu dai da dama da malamai suka yi, kuma magana mafi ƙarfi ita ce cewa mukhatabuna din ne, tunda Allah madauki akwai inda ya ambaci cewa ya babin a cikin ƙarshen suratu al-Muddathir da aka ce da aka sa kafirai a wuta, ba suna cewa lam naku minal musallin ba wa lam naku nut'imul miskin. Kaga waɗannan usulin shari'a ne ko furu'i? Furu'i ne, ma'ana ba abubuwan tauhidi bane. Maganar abin nan sallah da maganar ci da miskini, suka faɗi cewa me yasa aka sa su a wuta, sai suka ce an sa su a wuta ne saboda ba su kasance suna yin sallah ba, kuma ba sa ci da miskini. Kaga ci da miskini da sallah ayyuka ne ba na usulin aqida ba, usulin addini ba, amma ayyuka ne na me, furu'in addini. Shi yasa malamai suka ce ashe ya nuna kiran da aka ce ayi sallah ayi azumi a ci da miskini, to kafirai ma suna shiga cikin wannan umarni, duk da cewa in suka yi in ba tare da sun shiga musulunci ba to aikin su ba karbabbe bane. Na fatan fahimci wannan. Amma ta bangaren asali suna cikin waɗanda ake umarta su yi abin da aka bada umarni. Wannan dai yana cikin matsalolin da idan dalibin ilimi ya koma littafin usulul fiqh zai ga maganganun da malamai suka yi akai. Yace famtanna alaihim, bi'an amarahum an ya'kulu min jami'i ma fil ard Allah ya musu baiwa da kyautayin sa ya umarce su su ci daga dukkan abin da ke cikin kasa min hububin wa thimarin wa fawakiha wa hawa'a wa hayawanat halata kauniha halalan Allah subhanahu wa ta'ala yayawa mutane baiwa cewa ya halatta musu su ci duk abin da ke cikin kasa wannan aya suna cikin ayoyi ko in ce aya ta biyu kenan a cikin suratul baqara kuma su ne usulin a wannan babi na cewa al aslu fil ashiya al ibaha mana asali duk abin da ba ibada bane duk abin da ba ibada bace in aka ce asali ana nufin kafin ma zuwan nassi ko kuma a shar'ance menene hukuncin duk abin da ba ibada ba duk abin da ba ibada bane ya halatta ko menene a babin ciniki babin me ya kamata mutum ya ci babin abin sha babin mu'amaloli ne yau da kullun komai halal ne sai abin da Allah ya zo ya ce mana haram ne sai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana haram ne mun fahimci abin ma'ana kenan kada mutum ya ce abu kaza halal ne ko haram sai idan yana da dalili daga Qur'ani ko hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba duk abin da kake gani in dai ba ibada bace to halal ne ka je ka aikata sai idan akwai hani akai mun fahimci wannan abu ne saboda me halal din Allah tafi yawa akan haram din sa in ba mun taba mun taba wannan maganar din wancan bare da wato shekarar ta gabata ma'ana dai akwai wannan ka'ida da malami suke fadi cewa al aslu fil ashiya al ibaha ko a kira ta al bara'atul asliya ko istishab al asl duk yana daga cikin sunayen da malami suke kira ma'ana ya zama cewa a tsaya akan abin da aka sani abin da aka sani shine abu kaza halal ne tunda babu dalilin haramta shi yanzu misali abin da ya shafi abubuwan da za a ci kaga baka zuwa ka ce gishiri da gero da dawa da shinkafa a zo ana zancen wannan halal ne wannan ba halal ba ka'idar ita ce dukkan su halal ne sai idan akwai wani abu da Allah madaukaki haramta mana ina fatan fahimci wannan saboda me ita halal din tafi haram yawa wannan duk saboda rahmar Allah subhanahu wataala kaga in ka karanta alqur'ani zaka ga abubuwan da aka haramta kada ku ci kaza kada ku ci kaza kada ku ci kaza haka nan ka karanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zaka samu a ci kaza a bar kaza waɗannan abubuwan na haram in kadan ne haka suke hinkan nan inda zaka kwatanta su da abin da yake halal abin da yake halal kuwa ba sai an bata baki ana ce maka ka ci kaza 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 da kaza ba a ce ma kifi halal ne gishiri halal ne madara halal ne siga halal a ce komai sai nasu ya zo a kansa ai kaga za a wahala littafan da za a rubuta akan wannan suna da yawa amma sai aka baka ka'ida komai halal ne je ka yi amma sai abin da Allah ya haramta amma a babin ibada in ana magana ne akan ibada me za ka yi ka bauta wa Allah to shi kuma nan komai haram ne sai abin da Allah ya ce ayi kun ga bambancin abin yawa in ibada ce ka ce in yi sallah ne in yi raka'a biyu ko ko in bari sallan nan ya alqibla zan kalla raka'a nawa zan yi guda nawa me zan karanta a ciki ko in yi wani zikiri in bauta wa Allah da kaza ya dace ko in kirkiro wani abu in bauta wa Allah da shi a wannan babin komai na ibada haram ne sai abin da Allah ya ce a bauta masa da shi kaga nan shi kuma ya nuna me ibada ma'ana gaba ɗaya za mu fahimci rahamar Allah subhanahu wataala a babin abin da yake a haramta mana cinsa sai Allah ya sa haram ɗin ta zama kaɗan zancen ibada kuma saboda tausayin da yake mana shi ma sai ya ce ku saurara ni ne zan gaya muku me za ku bauta min da shi idan da cewa aka yi kowa ya je ya zaɓi irin bautar da zai yi kowa ya zaɓo abin da zai bauta wa Allah da shi a sallah kawai gwargwadon adadin mu gwargwadon irin sallar da zamu ko ba haka bane in akwai mutum biliyan uku musulmi a duniya to irin sallolin da za a yi sai su kai biliyan uku saboda kowa zai zaɓi irin tasa da yake so da lokacin da yake so da irin ruku'un da zai yi da irin sujjadar da zai yi karatun da zai yi kowa sai abin da ya ga dama wani ma sai a shi ba ma sallah zai mai ruku'u da sujjada ba kawai sai ya zauna ya ta hararren mutane ya ce a zuciya yake sallarsa duk za a iya yin wannan ko ba haka bane yawa amma kasancewar ita bauta wato Allah ne yake cewa ai masa kaza to shi yasa duk abin da kake so ka bauta Allah da shi ba a baka dama ba ka saurara ka kasa kunnanka ina qur'ani ina manzon da aka aiko sallallahu alaihi wasallam me yace me ya aikata me akai a gaban sa yace ba komai to wannan shine zaka dauki ibada a ciki ina fata mun gane wannan dan haka shi yasa suke cewa al ibadatu tawqifiyya ita ibada duk ibada tawqifi me ma'anar tawqifi yutawaqqafu fiha wa la yu'malu bi shay'in illa bima jaa'a 'anillahi wa 'an rasulihi sallallahu alayhi wasallam ma'ana hukuncin ibada shine mutun ya tsaya ya saurara ya risina ya shiru sai abinda Allah ya ce a bauta masa da shi sai ka bauta masa da shi in bai ce ka bauta min da kaza ba to kar ka bauta masa da abinda kai kake so da fatan mun fahimci wannan dan haka ashe kenan mutun ba shi da izinin ya kirkiro sallah irin tasa ba shi da izinin ya kirkiro zikiri irin nasa ba shi da izinin ya canzawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zikiri babun addu'a daban tunda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me fajtahidu fihi fi du'a istihadi tunda aka ce mana me istihadi addu'a to addu'a zaka iya roƙon komai kake so ka faɗa domin ita buƙatar kowa daban da ta wani abinda zan roƙa daban da abinda zaka roƙa ko in saurayi zai nemi Allah ya bashi auren budurwa budurwar ma iri kaza mai ilimi kaza da kaza mai kuɗi kuɗi zai nema ko ba haka bane mai mulki Allah ya tabbatar da shi haka zai nema yawa dan kasuwa Allah ya ƙara masa ƙarfin ma'aikaci kowa da abin da yake bukata kaga nan ba a sa mana dabiti a ce duka addu'o'i kar mu yi iya sai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in zamu yi na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam to kar mu ƙara komai a ciki shi kuma wannan wata ka'ida ce daban mun gane wannan yawa amma in naka zaka yi an baka dama dama ka roki abin da kake so to komai ka roka ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza yabo ka yabawa Allah da abin da ya yabawa kansa sunayensa da sifofinsa ka yabawa Allah da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu dan haka kenan ashe ibada ba a kirkirowa ana tsayawa ne a jime Allah ya sai abauta masa da shi amma abin da ya shafi halal da haram to komai asalinsa halal ne sai abin da Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mun gane no illa a babin babi ɗaya suna istithna'i a cikinsa suna cewa al-abda'u al-abda' ana nufin asali jam'in bid'u shine tsoka jiki ko amma abda' ana amfani da shi a istilahi malaman fiqhu suna nufin mata yawa matar da mutum zai sadu da ita to malami suka ce a wannan babin a musulunce shi ma asali kowace mata menene halal yawa a wannan babin ya fita daban da sauran abubuwan halal da haram sai suka ce mata haramun ne asalin su saboda kaje aka daura muku aure mun fahimci wannan yawa a wannan babin cikin mu'amalat ana ware mata hukuncin su daban baka iya cewa shikenan kowace mata je ka kama kawai ka sadu da ita a'a asalin kowace mace da ka gani haram ce gare ka sai an daura aure wannan wanda ta halatta ka aura kenan wanda take muharram ya ku dama ba zancen aure a tsakanin ku dan haka ba za ta zama halal ba ko da aure ko ba aure to mu ci gaba da zancen da mallan yake cewa yake cewa muhallalan halata kauniha halalan ai muhallalan lakum tanawuluhu abinda aka halatta muku ku ci shi ko ku yi amfani da shi laysa bi ghasbin wala sariqa banda kwace banda sata wala muhassalan bi mu'amalatin muharramatin ba kuma abinda aka same shi ta hanyar mu'amala ta haramun ba aw ala wajhin muharramin ko ta fuska da take haramun ne aw mu'inan ala muharramin ko abinda ya zama yana taimakawa zuwa ga haram ma'ana duk abinda dai ya zama ɗaya daga cikin waɗannan ne to ya zama haramun kar ai amfani da shi tayyiban kuma ya zama mai tsarki ai laysa bi khabithin ya zama cewa ba khabithi bane ba mummunan abu bane ba kazanta bane ba datti bane ba najasa bane yawa kaga kenan ashe yana da bambanci wannan kenan halalan fi kasbihi ko tayyiban fi zatihi duk abin da zaka ci ya zama halalan fi kasbihi ta hanyar halal ya zo maka ma'ana kada ka ci abincin sata kada ka ci abincin kwace kada ka ci abincin riba kada ka ci abincin da aka yi algushi wajen kasuwanci da sauransu makamancin waɗannan ai wannan su ake ce ma kasbi ko kasbi shine abin da ka tsoro wuta kai aiki ka same shi to wannan shine ma'anan halal tayyiban kuma abin da ke wasfi ne na zatin abin da zaka ci ma'ana karkacin mushe kaga mushe ai ba magana ciniki ne yasa aka haramta shi ba ko zatin ainihin mushen ne yasa aka haramta shi to shine abin da ke nufi tayyiban ai laysa bi khabithin sai sai kalmaitati kaman mushe waddami da kuma jini wanda yake masfuh ولحم الخنزير لكما نامن الخنزير والخبائث كلها كما والخبائث كلها تند اطفيني اكن ليس بي يوا يتي هكذا كما دك مياغون ابوبوا دك ابين دكي خبيثي ني انن malami suke tattauna akwai abubuwa da dama zaka samu nassi bai zo akan su ba a cikin alqur'ani ko a hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana kulla tayyibin ya halatta mana kulla tayyibin ya kuma haramta mana kulla khabithi ko sai malami suka ce to duk abu in za a ci shi ana lura da wannan abun a cikin sa in mai tsarki ne to halal ne a ci ko mun samu nassi a cikin qur'ani ko ba mun samu nassi ba dama abubuwan halal ai ba komai ake nassi akan sa ba ko yawa dan haka duk abu sai mu duba in mai tsarki ne sai mu sa shi a babin halal in kuma mai kazanta ne ko mai cutarwa to sai a sashi a babin mai haramu baka bukatar ka ce sai an kawo maka nassi akan abu kaza haramun ne idan an ce khabithi ne mun fahimci abin kasance wasa khabithin ya isa wajen haramta maka shi idan a ce ce ku ce da mutane suke akan hukuncin shan taba shan taba mai hukuncin shan taba masu shan taba saudiya kane musu magana sai ai karashiya ce ko haka suke cewa wai karashiya shan ki banza ko barin ki banza to ainihi abin da ya kamata mutum ya duba shine shin taba a cikin mat'umat in ka ce mata mashrubat ko ka ce madkhunat a cikin waɗannan abubuwa zaka sa ta ne a ajin tayyibat ko kuwa a ajin khaba'ith tsakani da Allah ko mai shan zaka tambaya mai sha din ka tsaye da shi kace tsakaninka da Allah taban nan da kake sha a tsarki ne da ita kuma tana da amfani ko ko cuta ce a janibin cuta zaka sata ko a janibin amfani tsakani da Allah kaga har waɗanda suka yi fa waɗanda suka yi kerata suke yin taba su sako ta a cikin kwali ana sayarwa mutane dukkan duniya gaba daya conventionally gaba daya an yi ittifaki kowa duk masu hankali ba zancen musulmi da ba musulmi ba a'a an yadda akan cewa taba tana cutarwa likitocin duniya ko a gaban likita ka zauna yana zuka yana rubuta maka kati to shi din in ka tambaye shi zai ga maka tana cutarwa ko ba haka bane shi yasa aka sa musu doka ce duk kamfanin taba sai sun rubuta a jiki cewa taba fa tana cutarwa to kaga musulmi baya bukatar sai ka ga masa wannan abun abu kaza yana cutarwa duk abin da ke cutarwa haramun ne sawa'un ka kira shi taba ko ba taba ba in dai yana cutarwa to haramun ne dan haka baka bukatar karka bata lokaci mai shan taba ce to kawo qur'ani ko hadisi qur'ani ko hadisi shine Allah madauki ya haramta mana khaba'ith dan haka in ka kawo masa wannan kokarin da zai shine ya fidda ita daga cikin khaba'ith in ta fita daga khaba'ith shikenan amma kaga ba za ta iya fita ba tunda duk duniya an yi ittifakin tana cikin khaba'ith yau dan haka kar mutum ya bata lokaci yana cewa ai babu hadisi akan taba ko babu aya akan taba akwai aya kuru-kuru akan taba amma ba da sunanta ba da sunanta da ita da yan uwanta yayyanta da kannanta abubuwan da suke cutar da mutum a jikinsa sun shiga haramu ina fata mun gane wannan yauwa to shine sai yake cewa kuma fa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-asla fil a'yani al-ibaha wannan aya tana nuna mana cewa duk abubuwa ainihin su a'yani nan yana nufin az-zawat suna cewa al-ayn ko a ce az-zat duk abin da yake da wato zati nasa na kashin kansa ba sifa bace a jikin wani abu duk abin da yake da mahsusi ne shi za a iya taba shi ko a gan shi to sai a ce wannan zati ne a aini ne ba sifa ba mun fahimci abin nan misali na Allah komai sai da misali a gane shi yanzu wannan mirror ai kaga biro ne gashi an rike shi ko aini ne ko sifa ne aini ne saboda shi da kashin kansa yake gashi za a taba shi za a boye shi ma ba a gan shi ba haka ne ko ba haka ba to amma launin sa menene baki ne nan ko ko dark blue launin sa me sifa ce to wannan launin ba aini bane aini ma'ana shine duk wani abu tangible da zaka iya sa da hannunka ka taba da kanka yawa kaga launi ai sunan sifa ce ba ainihin biran bane mai launin mun fahimci abu to anan biran aini ne launin kuma menene sifa ce to duk abin da yake yana tsayuwa da kansa ba a jikin wani abu yake ba shi ake ce ma aini duk abin da ku ba yi da yuwa tasa ta kansa samuwa tasa ta kansa a jikin wani abu yake a rabe sai dai a ce ga farin fenti ga kaza a jikin bango ba shine bangon ba misali to wannan ba aini bane wasf ne ina fata mun gane wannan yawa duk da cewa akwai wasu a ayan din da suke da siga irin ta sifati kuma an yi musu hukunci gurgudan dai inda an fahimci abu to asali dai akan duk abin da yake aini ne to mubah ne halal ne ai amfani da shi aklan wa intifa'an wajen ci ko sha ko kuma wajen amfani abinda za a yi amfani da shi wa annal muharrama nau'ani shi kuma ita haram nau'i biyu ce mu fahimci wannan sosai haram nau'i biyu ce imma muharramun li dhatihi duk abu za ka ganshi ko dai a haramta shi saboda zatinsa wa huwa al-khabith alladhi huwa didd at-tayyib at-tayyib shine duk abin da yake kazanta ne mummuna ne mai cutarwa kishiyar abu mai tsarki to wannan sunansa me haramun li dhatihi kamar yadda ba da misali kamar abin da shafi mushe kaga mushe me yasa aka ce karka ci mushe saboda ba a yanka shi ba kuma ainihin sa gashi ana gani haka nan kamar wannan taba da aka bada misali an haramta ta ne saboda zatinsa an yi nassi akan cewa tana cutarwa mushe kuwa saboda ba yanka shi akai ba ba yanka shi ta hanya halal ba jini ma nassi ya zo akan sa naman al-khinzir shi ma nassi ya zo akan sa sannan duk abin ma da ba a faɗa ba sai a duba in khabithi ne mummunan abu ne to sai a ce wannan haramun ne li dhatihi mun gane yawa shine haramun li dhatihi wa huwa al-khabith alladhi huwa didd at-tayyib wa imma muharramun lima arada lahu ko kuma ya zama haramun ne saboda abin da ya gitto masa na siffa ma'ana saboda ya siffantu da wani hali wa huwa al-muharramu li ta'alluqi haqqillahi shine duk abin da yake haramun ne saboda ya ratayu da haƙƙin Allah ma'ana saboda haƙƙin Allah Allah ya haramta shi aw haqqi ibadihi ko kuma saboda haƙƙin bayi misali ya zama sata mutun yayi kaga mutun sata yayi menene abin da yake ci din nan misali mutum yaje ya sato nama naman saniya da aka yanka shi a kasuwa sosai yaje wani yaje ya siyo naman sa zai miya ai kaga naman sa na halal ne ko sai aka shiga gidan sai aka sace to wannan naman haramun ne li wasfihi ba bi dhatihi ba ko yawa haramun ne saboda na sata ne amma ba haramun ne saboda kashin sa shi kansa wannan naman in ka taba shi kamar ka taba mushe ba mun gane ko shine ma'anar bambancin waɗannan abubuwa ne ina fata an gane wabi yawa sai ce wa imma muharramun lima arada lahu wa huwa al-muharramu li ta'alluqi haqqillahi aw haqqi ibadihi bihi wa huwa diddul halal shine abin da ba halal ba yawa wa fihi dalilun ala anna al-akla bi qadri ma yuqimu al-binyata wajibun to ga wata magana me hukuncin cin abinci mutum ya ci abinci me halal ne ko haram to wajibi ne ko mustahabi na to ga abin da malam ke gaya mana malamai sun ce mutum ya ci abinci saboda rayuwarsa ta tsaya kada ya bari ya ki cin abinci har ya mutu ya ci abinci saboda ya tsaya biniyarsa biniya ma'ana ginin jikinsa jikinsa ya ginu har ya zama cikin rayayyu wannan wajibi ne a shari'ace wajibi ne ba mustahabi bane ma'ana kin kar amma kar ayi tilakin cin abinci wajibi ne ko ba wajibi ba haka suke nufi ba malaman suna nufin abinda da zai rike maka ranka zaka iya cewa zaka ci abinci sau daya a rana misali in har wannan ba zai kai ga ka mutu ba ba matsala bane kar a ce maka ci da rana wajibi ne ci da daddare ma wajibi ne amma ka ci dai dan ya zama kana da rai to wajibi ne ashe kenan haramun ne mutum ya zauna ya ce shi ba zai ci abinci ba har sai ya mutu to kun ga yayi me kenan ya kace kansa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima Allah ya haramta mutum ya kashe kansa kaga kenan ashe cin abinci gurgudan yadda shi yasa yace bi qadri ma yuqimul binyata gurgudan abin da zai tsayar maka jikinka wajibun to wannan ha wajibi ne ya asamu tarikuhu shi wanda ya bar cin abinci har ya mutu to ya aikata haramu li zahiril amri saboda wannan umarnin da aka ce ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi wannan umarni ne ko ba umarni bane shi kuma dama malaman usulufiyin sai al aslu fil amri me al wujub yawwa asali idan Allah ya bada umarni cewa ayi kaza to wajibi ne sai idan an samu nassin da ya nuna ba wajibi ba mun gane yawwa kun ga kenan asali cin abinci zai zama wajibi abin da ya fidda shi daga wajibtaka a za a yau da kullun har mutun zai iya bari shine saboda ana samun nassoshi daga an samu nassoshi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba da sunan azumi ba wata ran ya bar wani abu bai ci ba kaga ba dole ne komai yazo gabanka ba a shekaci zaka iya cin abu zaka iya barin sa amma kar ka zauna da yunwa ta yadda zaka kai ga ka kashe kanka mun fahimci wannan to wannan an aika an yi laifi ashe kenan duk zuhudin da mutun zai yana da gurgudo yana da iyaka ko kada mutun ya ce zai zuhudu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗanda suka ce za su yi azumi rayuwarsu gaba daya gaba daya mutum ya ce kullun azumi zai yi wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce rayuwar shine siyamu dahr annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi lokacin da ibnu umar yazo yace zai iya fiye da haka ya da yace masa ya tsaya kwana uku yace shi zai iya fiye da haka ya matsa yace azumin annabi daud yace ya tsaya iya haka ma'ana yau ayi azumi gobe a huta yau ayi gobe a huta shine azumin annabi daud ma'ana every other day ko yau in kai gobe ba za kai ba jibi kai za ta ka huta haka rayuwar ta zama mutum wannan matukar abin da mutum zai iya kenan amma ka ce ai kai ka jure ba komai za ka iya jure yunwa ba za ka ci abinci ba gaba ɗaya rayuwarka to an shiga haramu saboda me wannan zai kai ga mutum ya rasa rayuwarsa kuwa ya kashe kansa kashe kai kuwa haramun ne wala taqtulu anfusakum sannan wala tulqu bi aydikum ila tahluka duk waɗannan nasoshi sun hana wannan kamar da Allah madauki an bata mana walamma amarahum bittiba'i ma amarahum bihi yayin da Allah ya umarce su da abinda ya umarce su da shi iz huwa ainu salahihim domin ko abinda duk da Allah ya umarni da shi shine ainihin haqiqanin gyaruwar mutum da zaman salafiya to nahahum an ittiba'i khutuwati shaytan sai Allah ya hana su daga bin hanyoyin shaytan ay turuqihi wato bin hanyoyin shaytan allati ya'muru biha wanda shaytan yake umarni da su wa hiya jami'ul ma'asi shine wannan din hanyoyi ake nufi ai hanyoyin ba wai zane bane da zaka ce wannan eh naga da ido na gashi hanyar shaytan wannan kuma ga hanyar ba shi yana nufin duk wata hanya shi yasa wasu malamai suka ce abinda ake nufi ai a'malu shaytan allati ya'maluha ayyukan shaytan da yake aikatawa da yake umarni a aikata wannan su ake nufi an haramta mutum ya aikata abin da shaytan ke umarnin sa da shi sune dukkanin sabo min kufrin wa fusuqin wa zulmin tun daga kafirci zuwa fasikanci zuwa zalunci duk an hana haramun ne mutum ya aikata wa yadkhulu fi zalika daga cikin abin da zai shiga karkashin wannan abubuwan da aka haramta na ayyukan shaytan shine tahrimu sawa'ib haramta as-sawa'ib as-sawa'ib sunan a dabbobi ne a jahiliya da suke wato ajiyewa domin bautar gumakansu in an ce sabi'a ko sa'iba kai sa'iba ita ce dabbar da aka kyale ta aka wofintar da ita aka hana ta kiwo aka hana dora kaya wani abu akan ta kuma aka hana yanka ta a ci saboda an ajiye ta domin mai ita ya zo ya yi alwashi da ita ga gunki shine as-sa'iba mun gano nan yawa yana nan a cikin suratul an'am ai Allah mai kiyaye bamu labari akai ko haka nan kuma alham ita ce ko in ce shine namijin raƙumi wanda aka haifi ƴaƴa goma daga tsatsansa ma'ana wanda ta hanyar wato haihuwa taguwa ta haihu daga gare shi ma'ana har aka haifi ƴaƴa 10 na raƙumi to sai laraba sai ce ah to wannan hama zaharahu ya kiyaye bayan sa daga yau kar a saki hawan sa shikinin sai su aje shi ba mai hawan sa kuma an aka hana a dora masa kaya ba zancen duk inda za a tafi a dora masa kaya sai a bashi kawai haka dan gata saboda a samu har zuwa lokacin da mai shi shi ma zai bakance da shi zuwa ga gunkin sai bauta masa da shi mun fahimci wannan kun ga duk wannan waye zayyana musu abubuwan nan ai ba Allah bane ya saukar da Qur'ani akai ko ya saukar da dalilai akai ko tun a wancan zamani a'a kawunan su ne suka fidda wannan tunani suka kirkiro waɗannan abubuwa suke ganin akwai girmama Allah a ciki mun gane wannan to su ma sun shiga cikin hanyoyin shedan domin shedan ne ya zuga su suka yi wani hau dalika da makamancin waɗannan wa yadkhulu fihi aidan daga cikin abubuwan da suke shiga har yanzu akwai wannan ina ne yake tanawul ko tanawulul ma'kulatil muharrama a cin abubuwan duk da suke ana cin su amma kuma haramun ne a ci su duk abin da ke haramun ne a ci to yana cikin wato ayyuka wanda suke na shedan kada mutun ya bi hanyoyin shedan daga cikin su kuma akwai malaman da suka bayyana cewa daga cikin hanyoyin shedan shine al-aklu wa shurbu bishimal mutun ya ci abinci da hannun hagu ko ya sha ruwa da hannun hagu wannan ma haramun ne saboda me saboda aikin shedan ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi la ya'kul ahadukum bishimalihi wa la yashrab bishimalihi fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi mun gane yawa kada dayan ku ya ci abinci da hannun hagu kada kuma ya sha wani abu da hannun hagu domin me domin shedan yana ci yana sha ne da hannunsa na hagu kaga ashe kenan idan mutum ya ci abinci da hannun hagu ko ya sha wani abu da hannun hagu ko ruwa ne ko shayi to ashe kenan yayi aiki irin na me irin na shedan Allah ko ya ce wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan wannan kuma umarni asalin sa ai hani ko asalin sa menene haramun ne sai an samu dalilin da ya nuna ba haka yake ba ina fata mun fahimci abu za ga wasu sun saba duk yadda kai musu nasiha su daina cin abinci da hannun hagu ba su iya ba sai ce ai jikin ne ya riga ya saba to ba a sabawa da haram kuma ya ta zama maka hujja akan ci gaba da yi duk abin da yake an hana to lalle ka sabar wa kanka ka sabar wa jikinka ka daina yawa wani misali ina jin ai mun taba wannan zancen ko za ka ga wasu musamman akan samu wani irin matsalar lokacin shan shayi da burodi ko a gaban mai shayi ko kuma a gida mutum yana sha sai a dauki kofin shayin da hannun hagu buredin kuma da hannun dama buredi kuma da hannun hagu ko sai a sa buredin a baki a gatsa kuma sai a sa kofi a baki da hannun dama wannan duk laifi ne abinda mutum zai yi shine ya aje kofin nasa a ƙasa ko akan tebur in a zaune ki a ƙasa ko kuma akan tebur ya gutsi buredin sa da hannu da yake rike da shi a hannun hagu sai ya sa hannun dama ya gutsira sai ya sa a bakin sa da hannun daman nan sai ya dauko kofin sai ya kurba yana da wahala wannan ba wahala yawa in kai kokari ka saba shikenan ka fita daga wannan ina nanatawa saboda naga mutane da yawa har yanzu sun dauka ba komai yin wannan yanyanyan haka a yaga kuma a sa kofi a baki wannan ina ga ya kamata mutum ya tsaftace kansa daga irin wannan abu duk abin da zaka sa a bakinka to kada ka bari ya zama da hannun hagu ne haka nan shan magani kar ka sa kwayar maganin da ake neman albarkar ta shiga ta maka maganin cuta sai ga mutum ya afata da hannun hagu a'a ka dauke ta da hannun dama ka afata da hannun daman nan sannan sai ka dau kofin ruwan sai ka sha ba tilas ne sai ka rike su lokaci guda wannan a wannan hannun ba ma'ana dai kada ka bari duk abin da zai shiga bakinka ya zama da hannun hagunka ya shiga wannan aikin shedan ne Allah kuma ya hana mu bi hanyar shedan sai ce innahu lakum adu'a ban kare ba akwai banda wannan akwai abin da malamai suka faɗi cewa yana cikin aikin shedan al-qiyasul fasid qiyasi wanda yake ba na daidai ba wanda akai kuskure a cikinsa na barna ba a dora shi akan gaskiya ba me ma'anar qiyasi asali kun san qiyasi me qiyasi aha na'am abu yazo ba a samu nasi a kansa ba sai a dauko me kiyasi da me yawa na'am jayid ka fahimci abin dole malamai suna da istilahin su da suke fada yawa littafin usulul fiqh ma'ana ai ilhaqi ake ce masa ko الحاق فرع بأصل لجامع العلة بينهما أرسكد واتوان فرع أحد أشد أسلي وجن حكونتي إذن أبو كذا حللني سي أكغتي ودليلا حللت الناس كو إلا دتسا أكحللت تاشي أنسى ميت أولي أبو واندب أسامنا سي أكان سبا سي أشعيكو أبو كذا ياي كما دا أبو كذا don illar da tasa aka halarta kaza ita ce kaza to gata a cikin wannan wanda bamu da nasi akan sa sai a ce to tunda bamu da nasi sai a ba su hukunci iri daya haka nan ai na taba mu labarin ko misalin wannan ba sau dai ba misali a babun haramci haramcin shan giya ko abu a ce Allah madauki yayi mana nasi a Qur'ani cewa إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذا الناس ني اكن حرمتين جيا ده ودنن ابوان ده اكا امبتا تو جيا دم مي اكا حلت اكا حرمتاتا منينه سر حلت جيا حرمت شان جيا saboda tana bugar da mutun ko ta sa shi maye ta fidda shi daga hankalinsa to Sulaiman malami suka ce in muka samu wani abu wanda ba sunansa giya ba amma in an shashi ana samun abin da giya take samarwa to sai suka ce sai a riskar da wannan abun da hukuncin giya sai a ce hukuncin su daya dan me domin illar da ta sa aka haramta giya akwai ta a wannan mun fahimci abin kenan duk kayan maye ba sa bukatar a faɗi sunayen su kada mutum ya shashi wulusho ko ya shaki kwata ko ya shaki fetur ya ce ai babu nassi akan wannan a cikin alkur'ani mun fahimci wannan sai a ce nassin shine an haramta shan waɗannan abubuwa ne saboda suna bugarwa domin dama giya an haramta ta ne saboda bugarwa don haka duk inda aka samu wani abu na bugarwa to shi ma ya zama haram mun fahimci wannan wannan aikin na akalli abu kaza a bashi hukuncin kaza shi ake cewa kiyasi yanzu kowa san kiyasi kina nan kun fahimce shi kiyasin ko ma'ana a dau hukuncin ko a dau wani abu wanda ba a samu hukuncin sa da sunan sa kuru-kuru a Qur'ani ko a hadisi ba sai a ga irin kamannin da yake da shi da wani abin da yake da hukunci a Qur'ani da hadisi sai a ce a wannan tunda dama wannan na Qur'anin an haramta shi ne saboda illa kaza wannan illar kuma gata a cikin wannan shi ma to sai mu ba su hukunci iri daya wannan daukar hukuncin a bashi irin na wancan shi ake cewa kiyasi mun gane wannan to al-qiyas tunda yana da sharuɗa malamai suka ce idan ba a samu sharuɗansa ba sharuɗansa ba su kammala ba to sai ya zama cewa ya zama kiyasi fasidi ya zama kiyasi wanda ba daidai ba wanda ya fara kiyasi mummuna a duniya shine iblis lokacin da Allah madauki ya halicci annabi adam sai ya umarci mala'iku a lokacin iblis yana cikin su amma shi ba mala'ika bane kana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi kamar yadda Allah madauki ya ga mana nassa cewa dama shi yana cikin aljinu ne aljini ne shine shugaban aljinu yana tare da mala'iku a wannan lokacin da aka bada umarni sai aka ce su yi sujada dukkan su sai suka yi kamar da Allah ba mu labari fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblis sai iblis ma'ana lakin iblis ko istithna'i ya zama munqati'i wannan mun yi shi a baya yawa to iblis me yasa bai yi sujada ba ai an tambaye shi Allah ya tambaye shi ma mana aka an tasjuda id amartuka ko me yace قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كنت حجسا سي يتي ني ناف ادم نن دا كتي مي مسا سجدا ني نافي شي يا زا اي ان يي سجدا غا وند ني نافي شي ني كا حالتشني ني دغا وتا شي كوما دغا يمبو قسا شي كوي وتا كوما تافي قسا انجي قياسن شيطان mun fahimci wannan to wannan shine kiyasi kaga nan yayi kiyasin kiyasin nan nasa babu babu sharudan sa basu cika ba don haka kiyasin sa fasidi ne da haka ce sa malamai suka ce duk kiyasin da mutun zai yi in ya zama ba shi da wato bai cika sharudan kiyasi ba to ya zama kiyasi fasidi kuma fasidul i'tibari ba a amfani da shi ba a lura da shi ba za a karbe shi ba na fata mun fahimci wannan to malamai suka ce wannan shi ma yana daga cikin me abubuwan da suke haramun saboda me bin hanyar shedan ne domin shedan shi ya fara irin wannan mun gane abu asalin dalilin kawo shi kenan haka nan daga cikin abubuwan da malamai suka ambata wannan dai duk misalai ne suna da yawa akwai hasada 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 ita ma menene haramun ne gashi da ma Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana nassi ne kurukuru wala ta hasadu go yawa amma kasancewar ita ma ɗaya ne daga cikin ayyukan shaitan to ta shiga karkashin wannan ayar cewa wala tattabi'u khutuwatish shaitan domin wanda ya fara yin hasada a duniya shine damuwar da yayi da hasadar da take zuciyarsa ganin an yi sujada ga annabi adam shi yasa ya dauke shi ga wancan abin da yayi kuma yace sai ya halaka annabi adam ya fidda shi daga aljanna saboda hasadar an girmama shi nan yayi zuga shi yace abin da aka hana shi har yayi masa sababin fitowa daga aljanna mun gane wannan aiko yawa to wannan hasada ma dai shi daga cikin ayyukan shedan abubuwan dai suna da yawa ba irin ba wannan ne kawai ba har yanzu malamin sai ya cigaba da kawo mana tafsirin yace fadin Allah madauki innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shedan a gare ku abokin gaba ne mai bayyananniyar adawa ba a bar mu da cewa kawai abokin gaban mu bane sai da aka bayyana mana gabar ta safa kurukuru take Allah da hikima yake daga cikin hikimomin fadin wannan kalmar mubin din nan me mubin bayyananniyar adawa dan me kada wani yazo ya ce ai shedan tunda ba ganin sa muke ba adawar ta sa ziga mu yake kawai a zuci yaudaran mu ne bamu ganshi ba sai Allah madauki ya ga masa a wannan yaudarar tasa wannan adawar tasa kai bayyananniya ce tunda an gaya maka kada kai kafin shedan din yazo dama ka san dokokin Allah akan ka ai ko baka sani ba don haka idan yazo kana jin za a dauke ka daga kan dokokin Allah ba za ka ce baka sani ba don haka gabar sa kurukuru take shedan abokin gaba ne kurukuru musamman in mun tuna tarihin yadda suka yi da babanmu annabi adam kamar da na ambata da su sai ce ai zahirul adawa wato mai bayyananniyar adawa ne fala yuridu bi amrikum illa ghashakum baya nufin komai da umarnin nan da yake muku sai dai kawai ya rude ku yi muku algus shine algus wa an takunu min ashabis sa'id kuma abin da yake so ku zama shine ku zama yan wuta ku tabbata a wuta falam yaktafi rabbuna bi nahyina an ittiba'i khutuwatihi ubangijinmu bai wadatu kawai da ya hana mu bin hanyoyin shedan ba hatta akhbarana kai sai da ya bamu labari wa huwa asdaqul qa'ilin shi ko dama yafi kowa gaskiya duk masu fadin magana Allah ne mafi fadin gaskiya a cikin su mun gane wannan yawa to sai da ya bamu labarin bi adawatihi ya bamu labarin adawar shedan adda'iyati lil hadar minhu wanda take janmu akan cewa lalle mu kiyaye mu lura da shedan kada mu bi abinda wato yake kiran mu zuwa gare shi thumma lam yaktafi bidhalika sannan bai wadatu da kawai hakan ba hatta akhbarana bi tafsili ma ya'muru bihi sai da ya bamu labarin daki dakin abinda shedan din yake umartan mu da shi mun gane wannan wa annahu cewa abinda shedan fa yake kiran mu da shi yake umartan mu da shi aqbahul ashiya'i shine mafi munin abubuwa shedan ba zai umarce ka da abinda yake alheri ba sai dai umarce ka da me da mummunan abu shi yasa Allah madauki ya ga mana yace wa a'zamuha mafsadatan da kuma abin da yake yafi komai barna fa qala sai Allah yace innama kun ga lafazin innama na me hasr hasr taƙaita hukunci akan abin da aka ambata a kore shi daga wanda ba ambata ba innama kawai dai shi shedan ya'murukum bis-su'i yana umarta ku da mummunan abu ne ai ash-sharri alladhi yasu'u sahibahu wato sharrin da zai munanawa mai shi fa yadkhulu fi dhalika jami'u al-ma'asi dan haka dukkan saban Allah ya shiga cikin wannan fa yakunu qawluhu dan haka fadin Allah madaki yake cewa wal fahsha ai cewa innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha. Wani zai tambaya, to me bambanci tsakanin su'i da kuma al-fahsha? In mun ce as-su' yana nufin duk mummunan abu, to al-fahsha ma tana ciki ko? Mun gane wannan? Yawwa, sai ke cewa to wannan an fada ne min babi atfil khass 'ala al-am. Wato dama wannan ana yin sa a cikin Al-Qur'ani, ana yin sa a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ayi atfi, ayi dorin abin da yake wani abu ne na musamman akan wani abu wanda yake gamamme, shine ma'ana atful khas alal am. Kun ga ai al-fahsha juz'i ne, ɗaya ne daga cikin su'i ko su'i kenan, kun ga suna ne am ya hada komai da komai. Yawwa, amma al-fahsha fa al-fahsha ɗaya ne daga ciki, kaga sai mu ce al-fahsha khas ne. Mun fahimci me ake nufi da khas? Abinda aka kebance shi aka ware shi daban. Am kuma gamamme da ya hada komai da komai, kaga kenan as-su'u am ne, al-fahsha khas. Ashe kenan an yi atafin khas akan am ta wannan bangare ne, ma'ana babu wani abu. Dan a ƙarfafa muhimmancin hadarin wannan al-fahshan, shi yasa aka ware ta, amma da ba a ware ta ba ma tana cikin as-su'i. Mun gane abin? Yawwa, su sai ke cewa min babi atfi al-khas al-am لان الفحشاء من المعاصي دومين كو ايتا الفحشاء تانا cikin wato ma'asi saban Allah. Wato abinda ake nufi da alfasha shine ma tanaha qubuhu, duk abinda munin sa ya kai matuka, ya kai makura, ya kure, kazzina kamar zina, wa shurbil khamri da shan giya, wal qatl da kisan kai, wal qadhfi da qadhfi tsakani da Allah. Kowa daga cikin mu nan ya san kazafi babban laifi ne ko karami ne? Me ma'anar kazafi? Ka jefi mutum da abin da shi yasa aka kira shi qazf. Qazf asali shine harbi, jifa. Yawwa, ka dauki tsakuwa ka jefi mutum da ita, shine qazf, qazafahu. Abin da ake nufi da asali shine kuma dama mutum ya jefi mutum da laifin da ba shi da shi, a tuhume shi da wani laifi musamman ababin da zai taba mutuncinsa. Haka kawai mutum baka da dalili akan abin da yake aikatawa, baka gani ba kuru-kuru, sai ka zo ka ce wani mazinaci ne, ba da kai akai ba, baka gani ba, babu abin da ya nuna maka, wani ne kawai ya kawo labari, to haramun ne ka dau labarin nan kai ma ka gaya mu. Wannan abin idan mutum ya kai mutum ƙara kotu, mu lalata manin za a yi masa nassin Al-Qur'ani. Ko fajliduhum mai 80 jaldatan, haka Allah ya faɗa, bulala 80. Kaga ashe kenan, shi yasa dama malamai ai sun tattauna akan a cikin sabo wanne ne ake nufi da kaba'ira, wanne ne saga'ir, menene bambancin kabira da sagira. Malamai sun tattauna akan wannan kaulin, wajen kauli ya kai 70. Wannan yace kaza sagira ne, kaza kabira ne, wannan yace kaza sagira ne, wannan yace kaza kabira ne. Mafi ƙarfi kamar da malamai suka tantance abun a cikin madarijus salikin, Ibn Qayyim ya tattauna abun sosai, ya kawo dalilan kowane mai faɗi, yana cewa mafi ƙarfin magana ita ce duk laifin da aka haɗa hukuncinsa da la'ana ko wata azaba mai raɗaɗi ko wa'idin cewa za a shiga wuta, an fahimci wannan, ko rashin alherin duniya da lahira ko tsinuwa da makamancin waɗannan, to kabira ne. Duk abin da kuma aka ce haram ne amma bai zo da irin wannan ba, to haram din ne amma kuma saghira ne. Mun gane wannan? Da haka duk inda innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Kun ga an ce za a shiga wuta in an ci duke maraya ko? To duke maraya menene? Kabira ne ko sagira? Yawwa, waɗanda suke ƙazafi ga mutane su ce wane yayi kaza, wane yayi kaza, bayan ba su yi ba Allah maɗauki ya tsine musu ko? To ashe kaga shi ma wannan ne. Haka nan kuma yawwa, na manta, wanda duk laifin da yake akwai haddi a kansa, in dai an faɗi haddi a Qur'ani ƙulƙulu cewa a yi masa kaza, kamar wannan na ƙazafi an ce a yi bulala nawa? 80. Haka zina, inda aure kisa, in ba aure bulala 100. Yawwa, to duk waɗannan abubuwan da yake akwai wani abu da aka ambata nan laifi ko la'ana abin nan haddi ko la'ana ko makamancin wannan to shi ake ce ma kabira abinda kuma bai samu wannan ba sai a ce masa sagira na'am magana ce ta malami mai wannan malam ina jinka eh haddi na tsaga shi yes kamar yaya gashi nan nasi a cikin alkur'ani gashi nan sai dai ka ce rajimu yawwa rajimu ka yawwa ai duk haddi ne da bulala da kuma jifan ai duk haddi sunansa ba cewa za ka yi babu haddi ba akwai haddi nassin ƙuru-ƙuru a kan bulala amma na rajimu akwai hadithi mafi wannan ba magana kiyasi ba ce aka samu hadithi ai ba kiyasi ba ne yau maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin manzo Allah hukuncin Allah ne in gane wannan yauwa kuma ya tabbata hadithin Aisha da nassin akwai nassin ayar a cikin alqur'ani Allah ya shafe ta amma hukuncin yana ne yana cikin abinda in ka karanta usul fiqi malamai a babin naskhi za a koya maka shi cewa akwai abinda akai naskin tilawarsa ma abqa'il hukmi to wannan rajmu yana ciki haka akwai shi asali Allah ne ya saukar da shi kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi musamman ma an yi shi a zamanin sa yauwa zaka ai ana cewa shi qiyasi akan makar lada ma qiyasi ana samun qiyasi ne in babu nassi duk inda kaji an ce qiyasi to babu nassi amma inda nassi Allah ya ce abu kaza ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza to ba wani malami da ake neman ya zo ya kawo ra'ayin sa a ciki mun gane wannan yanzu akwai misali wanda zai zo ya ce ka ai an yi wani bincike ai wani ijtihadi a gano cewa zina ta tashi daga haram ta koma halal zai yi saboda me waye ya faɗa Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani ba dama a share zancen sa a yanzu don haka ijtihadi dama shi ake nufi da babin qiyasi ana yin sa ne idan ba a samu nassi ba an bincika kaza an bincika kaza harkokin zamanin yanzu misali da muke da su da yawa na mu'amaloli harkar banki harkar kasuwanci abubuwan zuga sanan cakuɗe-cakuɗe ciniki ta hanyar internet mai hukuncin kaza mai hukuncin insurance kaga duk waɗannan babu nassi akan su ko su ne malamai a zamanin sai su zo su zauna sai to mun lura da abu kaza to yayi kama da abu kaza sai a ɗauka abu kaza ɗin in halal ne sai a ce to wannan shi ma zai zama halal wannan shi ake ce mai qiyasi shi ake ce mai ijtihadi na fata mun fahimci abu yawwa mu ci gaba ina ne muka tsaya yawwa innama ya'murukum bis-su'i ko mun ga magana al-fahsha yawwa sai yake cewa li'anna al-fahsha'a domin ko ita al-fahsha min al-ma'asi wato shine mata naha qubuhu kazina wa shurbil khamri wal qatl wal qadhf wal bukhl yawwa da ruwa ita ma laifi ne haƙƙin Allah mutum ya kiba da shi musamman a babin zakka yawwa yayin ruwar ya kiba da abin da yake haƙƙi ne na Allah abin da ko na sadaka ne ta tatawui ba a cewa kai ruwa saka hana abu amma dai asalin ruwar ita ma laifi ce wa nahu zalika da makamancin wannan mimma yastafhushu man lahu aqlu abinda ake fi dama da alfuhsh shine abinda yake mummunan abu ko qaulan ko fi'lan a qauli fadin baki irin su ashariya da mutum zai dugunzuma shi ma menene alfasha ce alfasha a magana alfasha a aiki kuma shine irin waɗancan ayyuka da aka ambata zina luwatsi da makamantansu da shan giya da kisa da sauransu duk abinda duk mutumin da yake da hankali zai ji cewa wannan abun bai dace ba wannan abun kazanta ne to shi ma shine ake nufi da alfasha yace wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu sannan kuma daga cikin abin da shedan yake so da ku shine ya umarce ku kurika fadin ala allahi dangane da Allah ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ba ala allahi alqawlu ala allah malami sun kasa su kashi uku alqawlu ala allah yanqasimu ila thalathati aqsam na farko mutum ya fadi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fada wannan halan ne hadha qawlun ala allahi ma qala ko ka fada abinda Allah ya fada wannan baya cikin laifi wannan kawai saboda taqsimin ne malamai suka fada shi amma ba haka ba baya cikin maganar laifin dama yawa na biyu shine mutum ya fadi abinda ya san cewa qala allahu khilafahu mun gano na abinda ka san Allah ya faɗi sabanin sa kai kuma sai ka zo ka faɗe shi misali Allah ya ce giya da zina menene haramu ne to mutum yazo ya ce ai Allah ya ce halal ne wannan abu kauli ne alallahi me bi gairi ilmi mun fahimci wannan nau'i na biyu kenan nau'i na uku shine mutum ya faɗi abin da bai sani ba yace kuma Allah ne ya faɗa zahirin nassin nan wannan ake nufi amma wancan na biyun zai shigo ciki kasancewar shi ma yana cikin manya-manyan abubuwa domin ana nufin yin ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaki a wurare da yawa ya gaya mana cewa waman azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un waman qala sa unzilu mithla ma anzala Allah ko babu mutumin da yake mafi zalunci fiye da mutumin da ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah Allah bai faɗi abu ba kace ya faɗa wannan abun yana cikin manya-manyan laifuffuka kuma masu hadari bal malamai ma suna cewa yafi duk wata haramun ta duniya har da shirka bata kai shi girma ba mun fahimci wannan ma'ana har shirka bata kai wannan ba a wajen girmanta kamar da ibnu qayyim ke faɗi da yawa ne daga cikin malamai ma sun faɗi wannan kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul a'raf da ya jero abubuwan da aka haramta sai da ya gama fadar da shirka da ƙarya da zina da sauransu sannan sai ya zo ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun shi yasa malamai suka ce tunda mun ga abun ya faro daga na ƙasa ne karami zuwa wanda ya fi shi zuwa wanda ya fi shi zuwa wanda ya fi shi sannan aka faɗi wannan bayan an faɗi shirka ashe kenan wannan bai kai a shirka ma bata kai shi ba ya fata mun fahimci wannan dan haka laifi ne babba mutum ya faɗi abin da Allah bai faɗa ba ko a hukunci a shar'ance mutum ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haramu bayan kuma ya san Allah ya faɗi sabanin haka ko ma'ana yana sanar da cewa haram ne ya halatta wa mutane yana sanar da cewa halal ne ya haramta wa mutane ko labari ne Allah ya faɗi abu ka zo ka ce ai ba haka bane kuma ka ce Allah ya faɗi wancan sabon wanda kai ka kawo din wannan duk yana cikin alƙaulu alallahi bighairi ilm sannan kuma wannan na ƙarshe shine mutum ya faɗi abin da bai sani ba ko fatawa akai maka me hukuncin kaza baka sani ba kuma sai ka faɗa kuma ka ce Allah ne faɗa ya ayyuhallazina amanu kaza ko dai ka kirkiro ayar daga bakinka ko kuma ka cusa hukuncin a ƙarƙashin wata aya duk wannan ya shiga ciki Allah ya tsare mu babu masu shiga hatsarin wannan irin malamai a ji tsoron Allah a gaya wa mutane abinda Allah subhanahu wa ta'ala hakikatan ya faɗe shi duk abinda kuma Allah bai faɗa ba tawa'un halatta abinda yake haramun haramta abinda yake halal to ba ƙaramin laifi bane mutum ya kiyaye babban abinda zai tinkari fitarwa shi ne fidda kansa tsakaninsa da Ubangiji in ranar tashin kiyama Allah ya tsaye da shi me yasa ka ce kaza ya Allah na faɗa ne saboda kaza kana da dalili amma in baka da dalili kawai saboda jin daɗin wani hankalinsa ya kwanta shi ya ji daɗi ka bashi fatawar da shi yake so ka gaya masa kawai abin da ba haka yake ba to akwai babban laifi kuma idan mutum ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai masa azaba ba ta wasa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya ƙara ba mu ilimi mai amfani da kuma tsayawa akan gaskiya to malamin yake cewa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sai ce fa yadkhulu fi dhalika alqawlu ala allahi bila ilmin daga cikin abubuwan da za su shiga wannan shine mutum ya faɗi abin da ba shi da ilimi a kai fi shar'ihi wa qadarihi ko a shari'ar Allah ko a qaddarar Allah babin qaddara ko a babin shari'a mutum ya faɗi abin da ba Allah ne ya gaya masa wannan abin ba ba shi da shi a cikin alqur'ani kawai ya molanka ya faɗi abin da ya ga dama yace ga misali sai kawo mana wasu misalai yace faman wasafa Allah bi ghairi ma wasafa bihi nafsuhu duk mutumin da ya siffanta Allah ba da abin da Allah ya siffanta kansa da shi ba ya ɗauko wata sifa ya baiwa Allah bayan babu wannan sifar a cikin alkur'ani to yayi me qala ala allahi bi ghairi ilmi ai akwai wanda zaka ga cewa suna faɗin wani abu akan Allah bayan Allah madauki bai faɗi wannan abun ba bai siffanta kansa da wannan abun ba to duk abin da Allah bai siffanta kansa da shi ba kar ka siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi domin me abin da ya shafi babin ilimin al-asma'i was sifat ilimi ne tauqifi kamar yadda ibada take ma'ana rufe bakin mutum zai rufe bakinsa ne ba zai ce uffan ba sai ya samu abu daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na taba ba mu wannan ka'idar daga cikin misalan da suka taimaka mutum kuma ya fahimce ta. Malamai suna cewa Allah subhanahu wata'ala akwai wanda ya ganshi? Ganinsa na zatinsa babu wanda ya ga Allah. Wannan ita ce hakikiyar magana. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah da zatinsa ba, bai ga Allah da idansa wannan na waje ba, amma kamar yadda ya ba mu labari a hadisi ya ganshi bi qalbihi, ma'ana ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rabbahu bi fu'adihi ko bi qalbihi. Mun fahimci wannan? Yawa, kamar mafarki. Amma wani dan adam ya ce maka ya ga Allah yazo siffanta ga yadda yake ga yadda yake, to duk abin da ba a ganshi ba kuwa kaga labari a kansa, mutum ya faɗi cewa yana da kama kaza, yana da suna kaza, a ina za a samu shi? Dole ya zama daga wurin shi mai siffan ne, ko kaga ba zai yiwu mu bada labarin abin da ba mu taba gani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ko da abin da ya gani bi fu'adihi din bai ga mana ba, bai ba mu labari. Ina fata mun gane wannan. Babu inda aka faɗi wannan, amma ya tsaya akan abin da Allah madauki ba mu labari akan sunayensa da siffofinsa. Yau shi ma kuma ya ba mu labarin sunayen Allah, ya ba mu labarin siffofin Allah subhanahu wataala. Allah mai kaza ne, Allah mai kaza ne, Allah mai kaza ne. To a ka'ida wannan babin mutum yana faɗar abin da Allah ya faɗa ne kawai ya shiru, kada ya ce ga yadda siffar take a zatin Allah subhanahu wataala. Ina fata mun gane wannan. Don haka duk abin da ba a ganshi ba, ba dama a dogara da wani abu sai labari. Labarin kuma daga ina zai zo? Daga mai shi. Dole ya zama daga Allah din ne. Ina fata mun gane wannan. Ashe kenan duk mutumin da ya wasafta Allah da abin da shi bai wasafta kansa da shi ba, to ya zama ya faɗi abin da bai sani ba dangane da Allah. Aw wasafahu bihi rasuluhu, ko kuma ya faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wasafta shi da shi ba. Aw nafa anhuma athbathahu li nafsihi, ko kuma mutum ya zo ya korewa Allah abin da Allah ya tabbatar wa kansa. Allah ya ce yana da siffa kaza, sai wani ya zo ce sam wannan ba haka bane, to shi ma wannan qala ala llahi bi ghairi ilmi. Mun gane wannan? Allah ya gaya mana a wurare da dama, misali ya ce yana sama, sai wani ya zo ma har ya ce ai duk wanda ya ce Allah yana sama kafiri ne. Ana yin wannan ko ba a faɗa ba? Duk da cewa yana da wata shubha da ya kama shi, sun ɗauka cewa kamar da wasu daga cikin masu irin wannan tunanin suke faɗi cewa ai ba a ɗaukar zahirin alkur'ani wai akan waɗannan matsalolin. Allah ne fa ya faɗi abu. Allah in ya faɗi abu, shin Allah ya san abin da yake faɗa ko bai sani ba? In Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi, sai ce istawa, misali yana sama, ya san ma'anar istawa ko bai sani ba? Akwai abin da Allah bai sani ba? To me yasa ya zabo wannan kalmar? Kai kuma sai ka zo ka ce a'a zaka tsarkake Allah, Allah ba haka yake nufi ba. Ashe kenan mutum ya fi Allah sanin abin da ya dace da Allah? Mun fahimci wannan? Haka mutum ya kiyaye, kar mutum ya jefa kansa a wannan babi din. Duk abin da Allah ya faɗa, faɗi kanka tsaye baka da laifi. Allah ne ya faɗa. Ko hukunci aka zo ran tashin alkiyama, Allah zai ce me yasa kace kaza? Ce Allah a Qur'ani na karanta. Wannan bai fi hujja ba? Amma shi tawilin ka canza wa Allah abin da ya faɗa, in ya ce me yasa kai, mai mutum zai ce ai ka gaba shi da dalili. Yawwa, don haka Allah ne ya faɗa. Amma abin da za ka faɗa shi ne Allah yana da siffa kaza kamar yadda ya faɗa a Alƙur'ani, amma fa ni ban san yadda take ba. Yadda mai ma'anar yadda? Kaifiya, harkar kaifa, yaya take? Ya ce yana da hannu, ya ce yana da ƙafa, ya ce yana da ido, yaya suke? Mu ba mu sani ba. Kawai tunda ya faɗa, yanzu in ka ce ba ido ba ne, ai ana nufin sanin ne halin da kake ciki. Wai saboda za a ce in ka ce Allah na ido da ido, ka mai da shi ma ɗan adam ne kenan? Wa ya gaya maka? Shi ai ya san hakan, amma ya san ɗan adam ɗin yana da idon, shi ma ya ce masa kansa yana da ido. Amma abin da ya kamata kai a hankalinka sai ka ce a'a, to idon Allah fa daban na ɗan adam daban, shi ya fi mu sanin kansa tunda ya faɗa, to akwai. Amma ya yake ba ruwanmu ba mu sani ba? Mun gane wannan? Wannan shi ne zaman lafiya a wannan babu. Wannan dai na san mun sha yin magana a kai, walallah za a sa ran ma duk masu halakar karatu irin wannan sun haddace wannan matsalar kuma ba su da shubha a kai. Ko ai tambaya gani? Tayi bale mu ci gaba. Wa alaikum salam. Na'am. eh tawili yana da ma'anoni mun ba kamanta ba mun tattauna a wani darasi da muka yi ma'anonin tawili a gun malamai ko yana da ma'ana guda uku ma'ana biyu masu kyau a wurin magabata suna amfani da lafazin tawili tawili ana nufin hakikanin abu yadda yake ma'ana ta daya kenan akwai tawili kuma ana nufin fassara tafsiri yawwa ma'anar ta uku ita ce aka samu daga malaman ilmul kalami mun san ilmul kalami mun sha zance a kansa ilimin sanin aqida ta hanyar hankali ba ta hanyar nassin qur'ani ba shine ilmul kalami ilimi ne ba daidai bane kuma ba daidai bane a kira shi a ce shine tauhidi tauhidi daban ilmul kalami daban amma waɗanda ba sani ba sau da yawa suna cewa tauhidi wai ilmul kalami a ba haka bane ilmul kalami ilimi ne da aka samu shi ta hanyar falsafa to su agun su suna cewa ta'wili shine sarful lafzi an zahirihi aw an ma'anahu adh-dhahir ila ma'nan akhar li dalilin yaqtarinu bihi ka kauda lafzi daga ma'anarsa bayyananniya zuwa ga wata ma'anar daban saboda wani dalili da yake gwame da wannan din abadin abin da ya shafi fiqhu tafsiri ana waɗannan abubuwa din akwai kuma abin da yake ana kiransa tafsiri ne bil lazimi ba lalle ya zama ta'wili ba amma ta'wili shine dama ka canza abu agun da su masu ilmin kalam suke nufi a canza wa abu ma'anarsa a bashi wani abu da ba kai tambayar ka anan shine ta'wili shi ma zai zama ababun alqawlu ala llahi bighairi ilm na'am in an yi da gangan a kauda abinda Allah madaukake ya faɗa daga asalinsa a bashi wata ma'anar daban qauli ne ala llahi bighairi ilm domin Allah tabaraka wa ta'ala lam yaqul bidhalika alma'na almu'awwal ilayhi ko inma qala bidhahiri ma fi alquran yawwa ina fata mun fahimci wannan yawwa to mu karasa akwai abinda lokacin namu ya kusa karewa yasi aw nafa anhuma athbathu li nafsihi aw athbata lahu ma nafahu an nafsihi ko ya tabbatar masa abinda ya kore in Allah ya kore wa kansa yace bashi da kaza bashi da kaza bashi da mata bashi da da wanda ya tabbatar masa da ko mata to yayi me qala ala llahi bighairi ilmi yawwa faqad qala ala llahi bila ilmi duk wanda ya dai daga cikin wadannan to ya fadi abinda ba daidai ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da ilmi ba wa man za'ama wanda kuma ya riya anna lillahi niddan cewa Allah yana da kishiya yana da abokin kama wa authanan yana kuma da wasu gumaka tuqarribu man abadaha min Allah wanda zasu kusantar da wanda ya bauta musu zuwa ga Allah to shi ma faqad qala ala Allah bila ilmi haka ne ko wannan ko ba haka ba idan mutum ya zo ce ai abun bo ba sa yiwa ko ba ku gane ba haka ai dole ne ya zama cewa ba a zuwa ga Allah mubasharatan sai an samu tsani dan haka ai sai an bi ta hanyar wane kafin aje ga Allah mun fahimci wannan ko kafin ibadar mutum ta karbu sai ta zama ta hanyar wane dan haka abautawa lata da uzza da makamantansu duk abinda ake bautawa wanda ba Allah ba duk wanda ya faɗi wannan to ya faɗi abinda Allah bai faɗa ba mun gane wannan qauli ne Allah bi ghairi ilmi yace wa man qala inna Allah ahalla kaza duk wanda yace Allah ya halatta kaza aw harrama kaza ko ya haramta kaza aw amara bi kaza ko yayi umarni da ayi kaza aw naha an kaza ko yayi hani cewa kada fa ayi kaza bi ghairi basiratin ba tare da ilimi ba basira nan ilimi yace faqad qala ala Allah bila ilmin to shi ma hakika ya fadi magana akan Allah ba tare da ilimi ba wa man qala har yanzu kuma duk wanda yace inna Allah khalaqa hadha as-sinfa min al-makhluqati lil 'illati al-fulaniyya bila burhanin lahu bidhalik faqad qala ala Allah bighairi ilmi bila ilmi haka nan duk mutumin da yazo yace ai Allah ya halicci abu kaza ne domin illa kaza bayan Allah ba shi ya fada ba ya halicci kaza ne domin kaza Allah bai fadi wannan abun ba to shi ma ba tare da kuma yana da dalili akai ba to ya zama cewa ya fadi kaulin sa shi ma ala Allah bila ilmin duk abin da zaka fada ka fadi abin da Allah ya fada Allah ya halicci duniya ya halici aljanna mutum dan me dan bauta masa yawwa wama khalaqna as-samawati wal arda illa bil haqqi bil haqqi inma ana da haqqin mu haqqin Allah shine me an yi ubada wahdahu Allah madaki ya fadi dalilansa na abin da yasa ya halici samai da kasa kar a ce an yi duniya dan kaza ko an yi duniya dan wani Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ya fada ba na fadan fahimci wannan abu in ka ci kawo wani kace Allah ya yi duniya dan shi to kai ne ka fada shi Allah bai fada ba wannan kuma baya nuna rashin darajar wannan din mun fahimci abin yawa yana da darajarsa idan darajarsa tana nan da nasi musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi daraja kullum muna nanatawa amma a tsaya kan abin da Allah ya faɗa kar ka zo ka ce ai an yi duniya ne dan rasulullahi mutum ya kaga wannan maganar yanzu misali a tsari irin namu na Najeriya wani sai ya ji tsoron ya faɗe ta cewa ba daidai bane a faɗi haka sai a ce ka ji makiya annabi kenan ko haka ba cewa aka yi ana kin annabi ba ko ba haka bane kullun ina faɗa zalunci ne kai wa mutum hukunci da cewa baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikatan kuma musamman duk wanda yake jin abin da ake karantarwa ake ilmantar da shi ka duba ku kullun fa qur'ani 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 in aka zo hadithai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja rasul kullun ana faɗa kuma sai an ce sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba kullun salati muke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani yana can saboda shi ya dauko wannan ma'anar ya faɗa don haka kawai dole ta zama gaskiya in ka ce ba daidai bane kai ne baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon yayi wa kansa adalci ya ce wane ya ki karbar maganar da muka faɗa wannan kuma shine adalci mun ki karbar maganar da ka faɗa saboda ba ta da dalili amma da dalili to ina tabbatarwa sai mun riga ka zuwa gunta kamar yadda a abubuwan da suke sune sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga mai bin sunna yana riga wanda baya bin sunna zuwa ga aiki da abin da ke sunna haka ne ko ba haka bane yau Allah madauki kyauta Allah ya bamu adalci akwai ran da wani kwane da ke cewa shi Allah ya isa duk wanda ya taba ce masa maki manzon Allah to ko kai Allah ya isa ko baka Allah ya isa ba Allah insha Allah ba zai kama ka da laifin dan an tuhume ka da kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bal kare haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ka bar shi yadda Allah madaukaki ya bar shi dan Allah da ya halice shi yafi ka sanin matsayin sa haka ne ko ba haka bane babu inda Allah ya gaya mana yayi kaza dan kaza babu inda Allah ya gaya mana kuma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin su daya da shi da Allah bai faɗi wannan ba an faɗi wannan ko bo'o ba bane duk mahaddacin qur'ani je ka tambaye shi zai gaya maka wannan magana babu ita qur'ani duk makaratun mutum kuma duk inda zai lalubo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda ya faɗi cewa shi matsayin su ɗaya da Allah ko kuma darajar sa ba za ta cika ba sai an ce masa Allah babu wannan abu ina fata mun fahimci wannan yawa ku duba ku gani fa kullum mun sha maganan nan lokacin da Allah madaukaki zai aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me aka ce masa shawarar sa aka bashi kaga wannan ya nuna matukar girmamawa da Allah yake masa sai da aka ba shi shawara me kake so ka zama a aiko ka a matsayin annabi sarki mai sarauta ko ko a aiko ka a matsayin bawa kuma manzo wanne ya zaba sai ya zabi bawa manzo shi yasa gashi nan kullum muna karantawa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan mene abduhu wa rasuluhu a kowace tahiyya sai mun faɗa saboda abduhu wa rasuluhu dinnan shine mafi girman darajar da Allah madaukake zabar wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam kuma domin ya tsarkake shi daga me daga ayi shirka da shi lafazin abdun nan kun ga dai abdu bawa kenan ko to bawar daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga annabi Isa alaihi salatu wasalam lokacin da Maryam mahaifiyarsa alaihi salam tazo da shi gashi a rike a hannunta yana jariri da ɗan uwanta suka zo suna tambayar ta ke kuma ya haka ina kika samu yaro ko suka ce ai ke babanki ba mutumin banza bane uwarki kuma ba karo bace ya aka yi zaki zo da yaro bayan ba a san ki da miji ba ai kaga maganar abin tambaya ne ta rasa abin da za ta ce a lokacin nan duk abin da za ta faɗa a matsayinta na ɗan adam mutane me za su yi sai su ƙaryata ta domin idan mutum ya shiga irin wannan halin dama na tuhuma zaka ga mutane in suna tuhumarsa babu abin da zai fidda kansa da shi daga bakinsu idan bai faɗi abin da suke so ba ko ba haka bane idan ana tuhumar mutum da wani abu wane fa yayi kaza wane yayi kaza da zai zo ya zauna ya ta kare kansa mutane sai su kiyadda saboda mutane suna karkata zuwa ga su mutum sharri idan da sai idan ya ce nayi itirafi wallahi nayi tsautsayi ne shikenan sai a ce a yauwa kaji sai kuma daga ranar za a fara yadawa kuma ko ba haka muke ba wannan rashin adalci ne na mutane to Allah madaukaki dan ya tsare wannan baiwar Allah sai ba shi umarni jaririn shi annabi Isa ya magana me ya fara faɗa qala inni abdullahi atani alkitaba ko waja'alani nabiyya shikenan ya sai ni bawan Allah ne
ku duba karin farko maganarsa ta farko ta duniya ta rusa addinin Kirista gaba daya ko ba gaba kalmarsa ta farko inni abdullahi ta tashi maganar thalithu thalatha ta tashi maganar huwa allah ta tashi maganar dan Allah ne shi duk waɗannan abubuwan guda uku da kristoci suka faɗa wannan inni abdullahi duk ta rusa su wannan shine karfin hujja duk lokacin da muna ake magana a samu dalili kun ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa shi yasa yake cewa la tuturuni kama ataratin nasara ibn maryam inma ana me abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu wannan ba umarni bane hani ne kai Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa kada ku wuce iyaka wajen yabona kamar yadda kristoci suka wuce iyaka wajen yaban isa dan maryam wadanne abubuwan farko zahiri suke duk a bayyane ba wani likici a ciki ka karanta hadisan ka gani Isa dan Maryam sallallahu alaihi wasallam mutanansa sun daga shi sun maida shi Allah suka maida shi dayan alloli uku suka maida shi kuma dan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ga mana a hirdin ku ku kada ku dauka kani ku kai ni matsayin da ban kai ba a rika bawa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi wanda yake kamar yadda kristoci suke wa annabi Isa alaihi salatu wasallam amma ni menene sai ce innama ana abdun ni ba komai bane ni da kuka ganni bawa ne yanzu da mutun zai maimaita wannan yace annabi ai ba komai bane bawa ne sai a tsine masa a kafirta shi kuma haka bane kuma shi ya faɗa da baki innama ana abdun ni bawa ne faqulu don haka abinda za ku ce shine abdullahi wa rasuluhu bawan Allah kuma manzon Allah mun fahimci wannan daka addini hakika ana gina shi ne akan dalili ba ana gina shi ne akan atifa ba atifa ita ce motsin ran mutum abinda kawai kaga ya dace yanzu da rajin manzon Allah ai tafi karfin ai kaza harkar ba ta wannan bace a kawo me Allah ya faɗa ba yadda babu wanda ya kai Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san sa ne yasa ya zabe shi bai zabi kowa ba ya zabe shi a matsayin manzo haka ne ko ba haka bane yawa dan haka duk abinda ya faɗa a haƙƙin sa shine adalci shine daidai kuma shine gaskiya kuma babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fahimtar haqiqanin matsayin sa shi yana fada a wurare da saudiya amma duk abin da ya fada ko ya fadi matsayin sa sai kaji ya ce wala fakhar matsayin zai fada mana ne saboda addini ne amma sai ya ce wala fakhar yace ana sayyidu waladi adam sai ya ce wala fakhar me yake nufi na fada ba dan fariya ba yawa ni ne shugaban dan adam amma ba dan fariya ba haka nan yana cewa lokacin da ya ga sayyidina umar radiyallahu anhu da takaddun at-taura a hannunsa din nan ai ko me yace masa sai yace wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da a ce annabi musa yana da rai wallahi ba bai halatta ba gare shi illa sai dai bi ni kaga ashe wannan nuna me yana gaya mana ne bangaren shari'a a shar'ance babu wanda ya kai shi a shar'ance babu wanda ya kai shi matsayi kuma tilas mutun ya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa yana da rai duk da annabi ne to dole ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba matsayi ne bane babba matsayi ne babba to amma baka cewa ai kuwa a hankalina ya kamata a danganawa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaza ne me yasa Allah ya kareta su kristan ne da suka ce annabi Isa din suka ce masa dan Allah idan da yaba mutum ka yaba masa ka bashi matsayi babba kai ta daga shi daidai ne har ya wuce inda ya kai ai kaga da an bar wannan sai a ce ba laifi ai soyayya ce tsabar soyayya ce ta sa aka ce masa dan Allah ba wai hakikanin hakan ake nufi ba Allah da bai yadda da lafazin ba sai da ya hana wannan din yace kul kar a sake faɗa ko ba haka bane ashe kenan manzon mu sallallahu alaihi wasallama mu girmama shi hakikanin girmamawa amma ba ma'anarsa mu dauke shi mu bashi matsayin Allah ba Allah shine Allah manzon Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya kara masa daraja Allah ya kara masa salati Allah ya sa mu karkashin cikin mabiyansa karkashin tutarsa tayyib mu karasa wannan ko kodake mun ce biyar da rabi zamu tsaya saboda abin mu tsaya anan sai mu tashi akan wa min a'zami alqawli ala allahi bila ilmi tunda zancen da ma bai kare ba mun karasa paragraph ɗaya ma ba zai isa ba haka mu tsaya a wannan wuri insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta da yin abu daidai da tabbata akan hanyar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah kara mana san manzon Allah da san da kuma biyayya gare shi ya kara mana san makalkale wa bin hanyarsa hannu sau da kafa haka ake cewa ko to mu tsaya duk abin da zamu yi
ya zama ya tabbata akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abun yana nan zai magana daura wannan tana nan ko inda ita sai mu saurara tambaye su to wannan ne ban duba su ba gobe mai insha Allah na mamanta da su bari in sa su a inda zan tuno su sai mu tsaya haka sai mu tamaqina azabun nar tayyib subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi